الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من الشافعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بايعك يا هو wanda muka haɗu da su a wannan masallaci mai albarka a wannan rana mai albarka a cikin munasaba mai albarka ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka ta'ala wanda cikin falalashi da barwashi da kyautashi ya ba mu ikon wannan haduwa wanda za mu tattauna mawdu'i mai matuƙar muhimmanci a cikin lamarin rayuwa da addini da baki ɗaya. Abin da za mu tattauna shi ne magana a kan tarbiyya a mahangar addinin musulunci. Ita tarbiyyar nan ita ke sawa a samar da al'umma nagartattu. Samuwar al'umma nagartattu shi zai sanya a yi rayuwa nagartacciya, wanda kuma daman nufin Allah tabaraka wa ta'ala a bayan ƙasa da ya sanya annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya zame masa khalifa don ya zamo an raya wannan rayuwar ta duniya an yi abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi na imarati a wato raya wannan duniya. Ko da yake dama tun lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mala'iku cewa zai halicci annabi Adam ya sanya shi khalifa a bayan ƙasa, sai da mala'iku suka kokanta a taj'alu fiha man yusbi fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nubajjilu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ashe tun farko shedar da mala'iku suka yi akan kakanmu annabi Adamu cewa idan an kawo shi ban ƙasa zuriyar shi za su yi barna, to idan ba mutumin Allah tabaraka wa ta'ala da bayi su yi barna ba ne, abinda mala'iku suka faɗa na cewa idan an kawo annabi Adamu zai zamo zuriyar sun yi barna sun yi ta zub da jini. Allah tabaraka wa ta'ala ce akwai wata hikima da na sani wanda ba ku sani ba. Kenan ba yana hukunta cewa ko yaushe ana nufin al'umma su zauna cikin barna ba, a'a, a ba da tarbiyya yadda za a kauce wa dukkan barna a raya wannan rayuwar ta duniya ta zama ingantacciyar rayuwa. To ba za a iya samar da ingantacciyar rayuwa ba sai an samar da ingantattun al'umma. Ingantattun al'umma ba sa samuwa sai sun samu ingantacciyar tarbiyyar addinin musulunci. Kuma idan aka samu wannan ingantacciyar rayuwar, shi zai bayu zuwa ga a samu kyakkyawar makoma a lahira. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake baiwa al'ummar shi umarni su yi aure su haihu ya faɗi manufa cikin ta haihu, tanakaru tanakaru fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, ku yi aure ku haihu dan ina so in yi wa al-ummatai gorin cewa ba wanda yazo da al-umma kamar ni, duk annabawa ba wanda yazo da al-umma kamar ni. To anan idan muka kalla abinda za a fahimta a hadisin fa inni mukafirun bikum al-umama ko fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, ba zai yuyu a kwashi al'umma da ba su samu tarbiyya ba suka zama cikin sabon Allah a koyaushe da barna da zubar da jini a ce kuma za a yi alfahari da wannan al'umma. Mun sani ɗan adam da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi ya sanya shine mafi alkhairin dukkan halitta. Alqur'ani yana cewa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila. Wata aya tana cewa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah ya halicci dan adam a kyakkyawar halitta, ba halittar Allah mai kyawun dan adam a daidaituwa. Amma dan adam tare da kasancewar shi mafi khairi a cikin halitta gabaki daya, mafi fadla a cikin halitta gabaki daya, kamar yadda Qur'ani ya faɗa, sai Qur'ani ya ce amma ku sani akwai yadda ake dan adam sai ya juya ya zama duk na ƙarshen ƙarƙanci, ko dan adam ya koma kuma ƙarƙashin ƙasar ƙarƙanci shi ne sumar jannahu asfala sabili. A wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake akwai dan adam din da yake zama kamar dabba, har ma dabba ma ta ji inhum illa kalal ami bal hum adall, mutane ne ga su amma kamar dabbobi. Allah yake har ma sun fi dabbobi zama ba su marasa amfani. Mu tambayi kanmu, da ya dan adam yake saukowa daga martabar shi ta karramna bani adama ya dawo kamar dabba, ya dawo har dabba ta bi shi, shine rashin tarbiyya. Bambancin dan adam da dabba shine tarbiyya. Idan dan adam ya zama na baya gane abu mai kyau da mara kyau, baya rage umarni da hali, baya gane kyautatawa da munanawa, ina ya kamata ya kyautata, ina ne ya kamata ya yi kaza, ina ne bai kamata ya yi kaza ba, duk baya gane wannan, tambayi kanka menene bambanci shi da dabba. Bai da bambanci ita ma dabba, ai abin da ya cutar da ita kenan, ma'ana abin da ya mai da ita dabba kenan, ba ta gane mai ya kamata a yi a wani lokaci ya kamata a yi, menene bai kamata a yi ba. So da jin lokacin da ɗan adam ya rasa tarbiyya, ya rasa addini, to zai zama kamar dabba. To idan kuwa ya tashi da darajar shi ta mutum sai ya koma kamar dabba, to yanzu har ƙara dabba shi dalili, ita daman an yi ta a haka ba a yi ta da ƙwayar hankalin da za ta yi aiki ta gane da ita shi ne ba, shi kuma an ba shi wannan damar amma ya ƙi moran damar, ka ga ƙara dabba da shi kenan, da dabba aka ba damar da aka ba shi da kan moruwan nan damar, shi ne ma'ana inhum illa kalan a ban abu. To duka wannan ba abin da zai kai ɗan adam zuwa ga wannan matsayin sai tarbiyya. Shi ya sanya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda muka sani Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani abu da ya bari wanda bai tsara ya za a yi shi ba. Alqur'ani yana faɗa mana littafin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, komai akwai a cikin ma farqana fi kitabi min shay, ba abin da zaka nema wanda wannan abu zai amfani rayuwarka, ko zai amfani addininka, ko zai amfani lahirarka, wanda zaka yi da ba wanda ba musulmi ba ya burge mu, matuƙar wannan abin daidai ne, to ko ba wurinsu ba in muka bi addinin mu za mu samu kayan mu. Idan kuwa ya zamana ya saba da addinin mu, to za a ga cutarwa ce zalla ci ba wuya masu yi. To dalilin haka ya zamana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kuma cewa idan mutum ya mutu ayyukan shi za su yi mishi na alkhairi, amma abu guda uku zai ci gaba da yi masa ko da yana lahira: ilimun yuntafau bihi, ko sadaqatun jariyatun, ko kuma waladun salihun yad'u lahu. Kaga a nan waladun salihun ba yadda za a samu nagartaccen ɗa ba tare da yi masa tarbiyya ba. To abinda za mu kalla hanyoyin tarbiyya da samar da nagartacciyar ‘ya’ya, za mu kalle su ta ita guda biyu ne. Abu na farko akwai tarbiyya mubashir, wanda kai tsaye da kai da ƴaƴan da ka haifa ne zaka ba su wannan tarbiyyar akwai kuma abin da ghairu bashin ne kin ma ka tun zuwan su zaka tanadi wannan alkhairin nasu da suke so su zama kuma duka addinin musulunci ya gaya mana wannan na farko daga ciki shine duk lokacin da mutum zai yi aure karan farko kenan tunda gurin da kin ga yi aure shine ka samu zuriya to wannan ƴaƴan da kake gurin samu lokacin da kai aure to wannan matar da zaka aura ka san wa zaka aura tukunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafayyaru linuqafikum fa innal ilma dassatun kowane mutum idan zai yi aure ya zaba ma kanshi inda zai ajiyar ruwan da za a haifi dan shi shi yace dalili ita ma'ana za a iya cewa kamar a gado yana idan aka yi shinkafa matar da mutum ya aura ba irin wanda addini ya zaba masa ba ce to za ta iya zuwa da mugun halin da abin da za ta haifa ma duk wahalar da za ta sha wurin ba ta tarbiyya ba za ta nutsa ba so da haka mataki na farko da za a fara bi shine zaben matar da za ta haifi ƴaƴan da ake so su zama nagartattu to wannan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake mu zaba kawai ya ce mana mu zaba shi kenan ko ko ya ba mu ma'aunan zabi din da ya ce mu zaba ni da kai kowa yana da abin da zai sanya a ma'aunin shi da ya kamata ya ce wannan matar ta dace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ma'aunin daga ciki yace ana aurar mace dan abu guda hudu tun kawar ma'adu li arba'in akwai dalilai guda hudu da suke jawowa mutum ya ji yana sha'awan auren wanci yana son auren wanci akwai li husniha kyawu wani abin da kawai yake bukata wurin mace a matsayin ma'aunin da zai auna ta tayi ko ba ta yi ba shine kyawu manzo Allah ce akwai masu auren mata dan wannan akwai masu auren ta dan nasab ita dangin suwa ne ce idan na aure ta zan zama sarkin suwa ne akwai masu aure dan wannan akwai masu aure dan dukiya ai mai kudi ce tana da kadara kaza tana da dukiya kaza in na aure ta zan amfana da wannan dukiyar akwai masu aure dan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to duk waɗannan ababen zabin guda kuke da mutane ina zaba muku fa alaikum bi zati dini kai bace da yace ina horon ku idan za ku aure mutum ma'auran auren mace shine ma'abuciyar addini ma'abuciyar addini ina maku addu'a duk mutumin da ya aure ma'abuciyar addini wanda ya aure ta dan addinin ta kawai to ni ko ina yi masa addu'a ne ruwa cikin rayuwar shi gaba daya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake ji mummuna to da haka idan muka kalli wannan sai mu ga mataki na farko da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dora mu wanda jajibiri ne ko kaman sharar fage ne na samar da al'umma nagartacciya shine matar da za a aura idan aka samu wannan mata a nemi auren ta bisa tsarin musulunci duk wasu abubuwa wanda ya saba wa musulunci wajen zuwa fira da mu'amalolin da za a yi kafin aure a tabbata an guji saba wa Allah tabaraka wataala dan kar ka zo ka dora asatin rayuwarka akan saban Allah ba zai albarka to idan ka samar da wannan sai ayi kokari wajen sadaki a tabbatar da an siyar da ita sadaki na almana an yi sadaki daga tsarkakekin dukiyar halal. To an samu wannan ƴaƴan da za a haifa an riga an yi musu nagartaccen foundation, kuma in suka zo duniya tarbiya ba za ta ba da wahala. Wannan matakin kwana a warwaya za a iya samu cikin abubuwan da addini ya tsara mana mutum kafin a zo nan an ɗan saukar da hanya. To idan aka samar da wannan, sai a yi zama tsakanin mata da miji zama da girmamawa babu cutarwa. Kar miji ya ɗauki matar shi a matsayin baiwa, ba baiwa ba. Abu ya zama shi wata tana da haƙƙi bakin gwargwado matuƙar babu saɓon Allah a cikin abin da suka hore su. Nan ma yana gadar da ‘ya’ya marasa tarbiyya, wato rashin biyayyar mace ga mijinta. So da yawa a nan ma ana samun matsala na tashin ‘ya’ya da nufuri da rashin kyautatawa da rashin tarbiyya da rashin ladabi, yana haihuwa wani lokaci na rashin biyayyar ita uwar da miji. Baya ga wannan, ‘ya’yan da za mu haifa mu sanya wa zuciyarmu manufa cikin abin da za mu haifa. Kar mu riƙa ji a ranmu kawai za mu haifi ‘ya’ya. Da yawa mutane za ka ji suna son haihuwa, amma in ka tambaya wai menene ma'anar ka cikin son haihuwa, me manufar da ka sa a kan samuwar ‘ya’yan, da yawa ba su sani ba. To Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam Al-Qur'ani yana faɗa mana ya damu da ya samu ɗa koyaushe, amma kawai haka nan ba manufa cikin samun ɗan. A'a, Qur'ani ya faɗa mana akwai manufar da ya sa yake son ya samu ɗa. Suratu Maryam tana faɗa mana zikrun rahmatin rabbika 'abduhu Zakariya idh nada rabbahu nida'an khafiyan qala rabbi inni wa ana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خبت المواليا من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. النبي زكريا يا كناشي يا ما كان الدعاء حرياتي شيكرا تسكن دوني أبو كودري أما بيكون جرم سوى عزادي مشتاب حريم ظروف amma kawai yana son ya haihu ne kadai ba manufa cikin haihuwar? A'a, sai ya ce abinda ya sa na damu da in haihu in ne sufin mawali ne wa ga hanyar da na biyo ta addini. Ina kira mutane zuwa ga Allah, ina tarbiyyantar da al'umma, amma yanayin abinda nake gani cikin ɗiyan dangi wannan ƙarfin alkhairin da nake a kai ban zaci za su iya kulawa ba, za su iya gayyarawa, za su iya canjawa, za su iya kawo abubuwa saɓanin abin da yake mai amfani saɓanin addini. Don haka ya Ubangiji, nake so ka bani wani majibincin lamari, wato wani mai gado na kenan, wanda zai gaje ni ya gaji abin da ni ma na gaje shi daga iyaye da kakanni. Allah, wannan shi ne manufatacin sallah. Kuma ina roƙonka in ka bani shi ka sanya ya zama yarda shi, kaga cikin ya zo yake masa addu'a, kuma ya sanya manufa cikin san abin haihuwa din. Me wannan ayoyin suke son nuna mana shi ne cikin kafin mu haifi ‘ya’yan mu sanya manufa cikin haifa su. Allah, wannan ‘ya’yan da kuke so ka bamu, Allah ta sanya waɗanda za su riƙe tutar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta sanya su zama su ne waɗanda za su yaƙi dukkan ɓarna, duk abin da zai cutar da al'ummar musulmi. Wannan ‘ya’yan da muke so ka bamu, Allah ta sanya su ne za su yanke dukkan wannan musibin da suke cutar da al'umma. yanzu a cikin wannan zamanin da ake ciki zamani ne da barna ta yawa sabawa addini ya yawa yau idan muka zauna muka yi ta roƙon Allah ya ba mu zuri'ar da za su zo su gyara lamurran wannan da suka lalace su jawo da al'umma zuwa ga nahajin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun sanya wa ƴaƴanmu manufofin kansu kuma da zarar sun zo za ka ga cin ce ga zuwansu duniya abin da dama muka yi tanada don su zama kenan to zai zama a kan wannan za mu yi fiye tare da su amma matuƙar kawai za mu yi ta san mu samu ƴaƴa mu samu ƴaƴa mene ne manufar samun ƴaƴan namu ba ma mu sanya musu manufa ba san to bayan sun zo duniya kawai sai dai soyayya ta ɗaga mahaifi amma me kake so ya zama a'a ina so idan ya girma ya zama babban ma'aikaci kaza ya zama babban dan kasuwa kaza ina addininka to wannan shi ma abin kula ne sannan kissar mahaifiyar sayyida Maryam Allah ya kara mata yarda shi ma sai kara nuna mana ya ake tanadin yaya tun kafin su lokacin da ta ɗauki ciki da sayyida Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi salatu wassalam wato kakar Annabi Isa kenan lokacin da ta ɗauki cikin mahaifiyar Annabi Isa ta ɗauka namiji da za ta haifa me kace rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram Allah wannan abin da kake ciki na na riga na ba shi in yazo duniya ban buƙatar hidimin shi kwata-kwata na baka shi na ba addinin shi ko ba haka kike ba ashe ƴaƴanmu mu sanya su zama kayan addini ba mu da buƙatar komai a wurinsu illa su hidimta wa addini wannan baccin kafin su zo ne addini ce koya mana ya ake tanadin zuwan su tukunna wannan shi zai sauƙaƙe tarbiyyar kamar yadda Annabi Zakariya yayi addu'a wa dan shi kinkan yazo yace waj'alhu rabbi rabbiya ita ma sai tayi addu'a ga wannan diyar ta ta tafi ciki kinkan ta zo tace wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani rajim ni za mu fuskanta ni za mu kula da shi nan za mu kula da cewa duk bayan tanadin ka da kai ka hada da addu'a kar ka bar addu'a cin dan da kafin ya zo kai ta addu'a Allah ya sanya dan da za ka haifa ko diyar da za ka haifa ya zama yarjejje a wurin Allah Al-Qur'ani ya nuna mana haka kin tsina da lokacin da aka samu ciki ka yi wa Allah nuzuri wannan abin da za a haifa ka bai wa addinin shi sannan ka bi da addu'a ka nema masu tsayi kissar sayyida Maryam ya nuna mana haka mu tambayi kanmu wannan dan wato dan Annabi Zakariya ba shi ne Annabi Yahya ba ka ji tanadin da mahaifin shi ya masa cin kariro da ya zo duniya da ya zama tun yana yaro karami yadda Qur'ani ya faɗa ko ya yi haya kudur kitaba bi kuwa a ya zafi yau nan mushi rufe bi gulamin ismu ya haya lam na ja'al lahu min qabl sabiya qala rabbi alla yakuna li gulamu kan sarati akram wa kar balatu min kibal ya qala kadhalika قال ربه عليه حي وقال فلنتك من قبل ولا تسجيا قال ربي جل في ربي جعل لي آية قال آية فكأن لا تكلم الناس ثلاث ليال وإلى الظهر إن ذكرت وآتيناه حكم سجيا نعم 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 وآتيناه حكم سجيا وبن يا رجل يا كان بيش تنك يبو شيئا يا أوردي تنك يبو ما باون وحالا جما هاي بيش بيشا أرجع أن بحنيو إنسامر بيشي كتشاور حنيا sai ga shi tun daga ƙananan shekaru an ba shi annabta haka yi faru to me ba da sai na fita sai da Maryam sayyida Maryam kadiba ga abin da zama wa ya zama kadilin ta annabin Allah annabi zakariya wa kafala zakariya amma wa yake kula da ita sai gashi mai ba da tarbiyyar ma idan ya zo zai kawo mata wani abu suke bukata sai in ce ma har Allah ya kawo kullama da kana alaiha zakariya wa mihraba wajen ijtihadin sa qala ya maryam anna laki hadha qala huwa min indillah min indillah wannan ya ta sha addu'a daga iyayen cikin kanta ko iyayen ta wani wahala suke wajen ba ta tarbiyya to mu kula da abin da zamu haifa cikin kanta in muka bi waɗannan hanyoyin to yadda Allah tabaraka wataala ya waɗancan managarcan bayin da ya kawo mana kissar ta Qur'ani dan mu yi koyi ba su sha kowace wahalar tarbiyyar ta yayin su ba wannan dai kan cin yana yaro ba an bashi annabta to kai wani tarbiyyar zaka wa addini ai sai dai kai ba ne bane ka dawo yi wannan tarbiyya wannan kan yanzu mubajaratan arzikin ta daga Allah wanda yake kula da ita ma sai dai yazo ya yake me ya faru da waɗannan iyayen su sun hayya a su cin kansu to ko kai ka hayya a naka kan kafin ya zo ba za ka sha wata wahalar tarbiyya da shi ba kawai sai dai nuni tsora shi ko za ka rinka ya kan hanya zai wuce amma ba za ka rinka samun kowane irin tsoro ba wannan sai mu zo zuwa ga haihuwar shi idan aka haifi yaro to haƙƙi na farko da yake wuyan mahaifinshi da ya kamata ya kula da shi shine suna suna saboda suna yana ta'asiri akan wanda aka sanya wa suna mu kula da sunayen da za mu sanya wa ƴaƴanmu kar mu ɗauki suna a matsayin wani yayi ko burgewa ko wani burnanci ko wani wayewa a'a a sanya sunan dan ya tasirantu da albarkar mai sunan ba laifi yau ka haifi ɗa ka ce zan sanya maka Abubakar amma kai nufi a ranka wannan Abubakar ɗin ina nufin sayyidina Abubakar sahabin nan na manzon Allah shi na sanya wa ɗana ta faran sunan shi dai in ka kyale Abubakar Abubakar da yawa wannan Abubakar ɗin na unguwanku a'a sayyidina Abubakar lallaki lalla sai daga cikin tabiun sayyidina Abubakar sai Allah ya gada masa wasu ka'ida ne wannan bai sanya ba shi ya sanya a za ka yi wasu malamai suna takwaran sunaye a cikin yayansu a kamar malam Shehu Ibrahim za ka iske a yayan shi a ce Maryam 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 Hafsa wacce ta samu albarkacin waccan sai ya Hafsa din to wannan kuma ta samu albarkacin waccan Hafsa din jiddai din a'a ka ga yadda magabata suke wajen zaben sunan yaya ina suka samu wannan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da diyar shi sayyida Fatima az-Zahra Allah ya kara mata yarda ta haifi ɗanta na farko al-Imam Ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu ya zo ya faɗa wa manzon Allah ya ce ya rasulullah an yi man haihuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina maka murna me aka samu yace namiji yace to wani suna zaka sanya maka sinna Ali yace zan sanya mar Harb sunan yaki ka san Larabawa suna sa irin waɗannan sunayen saboda duk wanda ya karanta tarihin Larabawa ya san abinda suka rasu na yaƙe-yaƙe to jarumta a wannan lokacin dole ne to sukan sa wa suna su irin waɗannan ƴaƴan su suna irin waɗannan waidan su tashi da tasirin wannan sunayen ko ka ji har ko ka ji asali ko ka ji sauran su ne irin abin da ke nuni zuwa da jarumta ko na amma kuma haka sura ta kike zai sanya mata shi sunan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karka sanya mata wannan sunan ka sanya mata Hassan ya ka sanya mata Al-Hassan duka dai mun san ma'anar Hassan abu kyakkyawa ke shikenan da aka haifi ɗa na biyu shine sayyidul husayn sayyidina ali ya zai sake fada mutun na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace an kuma sake samun karuwa manzo allah ya ce wa rasuluna za ta sanya mar yace haruwa shi ne manzo cikin nan manawara sai manzo allah ya ce a'a ka sanya masa husayn wancan an yi hasan mun san ma'anar husayn tasiri ne na hasan wancan mai kyautatawa wannan kuma kalan mai kyautatawa da aka yi na uku ya kuma sake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sanya masa harba a lokacin da annabi ya kuje da sanya wa ƴaƴan irin waɗannan sunaye yace ka sanya masa muhsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafawun da sunaye akwai wani sahabi da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi tambaye shi sunan shi da kawai yazo ya musulunta annabi tambaye shi sunan shi sai ce sunan shi Hazan annabi sai sun da sunan nan bai ba Hazan baki cikin hujje nan sai ce ni ba zan ci sunan da iyaye na suka sanya mun ba zuri'a suke ba da labari suka ce tun da familin su suke ba su taba ruwa da baki ciki ba da kunci ba su taba ruwa da baki ciki suka ce da kakanmu ya canja sunan nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya canja da mun ci daga wannan kunci a lokacin da aka je Hudaybiya kafirai suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka yayin umra suka ce sai dai a yi yarjejeniya ya koma in ya tuba ya dawo aka kun za a yi yarjejeniya to shi ya tuba sai na Usman ya ci sanar da cewa ya zo kai kuma ne ba ya zo wani rigima ko wani abu ba suka ce ba ya tabbai zai ga mana manzo Allah ba sai dai shi goba amma dai za a koyo wakili da za a zo kullu yarjejeniya suka hado da wakilin da zai wakilce su a wajen rubutun yarjejeniya sunan shi Suhail ibn Amr da yazo ma'anar ku hai san jiri ne na sahan wato sahan abu mai sauki da yazo ya fada wa manzon Allah a mazana ya tambaya ya sunan wakilin Quraysha wannan aka ce Suhayl ibn Amr ne kai sahul abu ai tun da Suhayl ya zo to lamar ya yi sauki abin da nake nufi a nan shine tasirin suna to wajibi ne wajen zabar suna mu kula sunan wa za mu sa wa dan mu ko sunan wa za mu sanya wa iyarmu wannan shine to idan aka samu haka sai a yi kokarin ciyar da mataki na gaba shine ciyar da su da halali domin rashin haka yana haifar da damuwa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu la'amin nabata min as-sawti fannaru aula bihi dukkan tsokar da ta kubu ta tsuru daga haram wannan wuta ce ta cancanta da wannan cikin wani hadisi yana faɗa mana a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sun manzo kara rajulan rutin safara ashata arbara ya mudi yadayhi ila sama ya kuli ya rabbi ya rabbi ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ظل أصلاء الثلاثين يا أم تولى مسلم وكيل السفر يا يدوهم بالأول من أجل على كان هذا مرحبا بسيئة من سنتي واشتي متعلم لأكي أمسى أدو أرسل أقول ما تبيه تبيه نبانا سامع الله كو؟ ko sai aka ce to wannan tun ma da yake da garanti an yi masa bishara za a yi addu'a shi in yayi to yau gashi ya rage hannu yana ta addu'a ya 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 amma shi ba shi da su ba an sa annabi ku dan sabin da yake mu'amalu haram abin shi haram ne mashrabu haram abin shi haram ne marbatu huwa haram sutura shi haram kuma wa gudiya bi haram da man ko da haram dan aka yi shi cikin da yaro da yake ma shi ne abin shi cikin yaro da fa an yi kaza ba so da haka a guji haram cikin ciyar da iyali yana taimakawa wajen samar da nagartaccen iyali. To waɗannan su ne matakai na farko kafin ma kace za ka fara koya wa ɗanka ka zabar kaza. To daga nan kuma yanzu yaro tun da ya zo duniya ka yi mar suna an ci gaba da ciyar da shi halali ya fara wayo, to kuma mu sani tarbiyyar yaro lokacin da yake ɗan ƙarami kwaikwayo ne. Kawai abin da ya ga ana yi shi kaɗai ya sani. So da haka dole za ka riƙa mu'amaloli da shi kyawawan mu'amaloli dan da wannan zai koya ya tashi. A nan akwai wani ƙalubale da muke fuskanta. Ya kamata al'ummar musulmi mu ƙara farkawa duk da yanzu ana ta motsawa ƙwarai ana canza abubuwa. Shi ne batun makarantar yara. Yaro tun yana shekara uku huɗu an ɗauke shi an kai nursery school. Daga nan ya tafi primary, ya tafi secondary, tuwaye malamin shi ne. Shi ne abin da ya kamata ya tafi baya. An kai shi makaranta kawai a yanzu abin da kake so makarantar da take da nagartaccen ilimi ba ruwan ka tuwaye malaman. Wata mace ce za ta zo daga jeren state da tsofaffin kaya ta tsaya gaban yaron ta tun yana ɗan ƙararrami abin da ya saba gani kenan. Wani namiji ne kila ma ba musulmi ba ne kai ba daman ba musulunci kai ba musulunci shi ne da mai gaba yaya dai makarantar yaron da take turanci tun yana ɗan ƙararrami shi ne kawai damuwanka. To akwai matsala tun da safe ka ɗauke shi ka dafa shi hannun wannan ne jiran wannan yaron nan har ya kai shekarun gama primary school kusan shekarar shi takwas yanzu tare da waɗannan mutane har ya fara wayar su kawai ya sani. To wata bi'ar da suke yi ita zai tashi da ita kan ka cire masa wannan tabi'a za ka daina. Shin ba za mu iya samar da irin waɗannan nagartaccun makarantun ba namu na musulmi malaman musulmai masu tarbiyya a kan kansu wanda kawai motsinsu ma tarbiyyantar da ayyukan ne ba wai karatun ba tukunna yadda suke rayuwa da yadda suke mu'amalantar ɗalibai shi kanshi darasi ne babbar tarbiyya ce. Ya kamata al'ummar musulmi mu ƙara dagewa musamman yanzu yadda za ka ga harkar nan ta kafa makarantu alal aƙalla za ka iya zama maka business masu za ka iya baka riba kuma abu mai amfani har wa yau. Bayan ka baka riba wanda abu ne da ko ba riba ka sanya kuɗinka don a samar da irin wannan makarantar ta tarbiyyanci ƴaƴan al'ummar musulmi riba ce a gare ka har lahira ko da ba ta dawo maka da kuɗin da ka zuba ba balle kuma za ta dawo maka da kuɗin da ka zuba har za ta dawo da wani abu kuma ladanka nan da ka sanya niyyar kyakkyawa na a tarbiyyanci ƴaƴan musulmi tana nan wannan niyyar ladan nan za ta ci gaba da bunka ko ka mutu. Dan Allah yana kira ga waɗanda Allah ya sa suna da dama cikin fannonin kasuwancinsu su mayar da hankali wajen sanya makarantu na musulmi don ƴaƴanmu su taso a makarantu mun san a hannun wasu karatu suna yara. So da haka wajibi ne a kula da waɗanda za su riƙa mu'amalantar yaran mutum suna ƙanana. Lallai yaro lokacin da yake ƙarami shi ba abin da ya sani zai kwaikwayo kawai abin da ya ga ana yi shi ma shi zai yi. So da haka a gida a riƙa yin abubuwa kyawawa nagartattu a gaban yara don su koya. Sannan ana buƙatar iyaye suna zama tare da ƴaƴansu suna kusantar da ƴaƴansu zuwa gare su suna ba su lokaci. Wannan zai sanya ka kalli ya yaranka suke me suke yi me ya kamata ka gyara musu wani kalubale na gaba kayan kallo yana da tasiri wajen taba tarbiyar yaro so shi ma ya kamata iyaye suna kula wace ta shafi za su bari iyaye suna kallo dan mun sani babu irin nau'in tishin da babu ya danganta kowa da wanda ka zaba amma fa ka sani yau idan kana da tasha ta addini wanda wa'azozi ne ake sawa da shirye-shirye na tarbiyyantar da al'umma kuma mun san muna da su amma kafin da yara da mata ba sa shawo su na waɗannan hayaniyar su suka fi sha'awa to dole sai ka tsaya ka yi kula ka mayar da hankali a kan wata tasha za ka riƙa barin 'ya'yanka na sannan ka yi ƙoƙari ka zo mai gaskiya tare da yayanka duk wani abu da zai koya musu rashin gaskiya kar ka ba da ƙofa ga yaranka misali kana gani abin kamar ƙarfin lamari kuna tare da yaro kana gida sai wani ya maka waya a gaban yaranka wani kana gida sai wallahi ba na da nayi tafiya ka ji karamin abu yaron ka zai fahimci cewa dai ya wani abu ne muhimmi tun daga shi ba mai nayi zai koyi wannan to ka riƙa kiyayewa me za ka faɗa a gaban yara menene ba za ka faɗa ba yaro za ka fita sai ke baba ka siyo min abu kaza sai ka ce to kuma sai ka dawo ba ka siyo ba ya haddace rashin cika magana a wurinka ba mamaki ya tashi da wata tabi'a so duk irin waɗannan tabi'o'in ya kamata a riƙa nisantar su lokacin da ake mu'amalori da yara so bayan da haka sai karantar da su addini akwai hadisin sayyidina Ali Allah ya kara masa da hadisi ne mawqufi cewa addibu auladakum ala salati tsali akwai wasu dabi'u guda uku da ake so kowa ya ladabtar da yaran shi akan waɗannan dabi'u na farko ce hubbi na biyu yaro tun yana ƙarami ka ci musa masa kan manzon Allah ka riƙa ba shi labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabi'u da halayen manzon Allah ya ji ba abin da yake so kamar manzon Allah wannan zai sanya idan ya tashi to duk abin da ya ji an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi daman jira yake kawai tabbatawa sannan wa hubbi ahli baiti ka sanya masa san jinin manzon Allah makusantan annabi Muhammad makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani a cikin Qur'ani ya faɗa mana qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba Allah tabaraka wa ta'ala ni'imar da ya mana da kyautar da ya mana da baiwar da ya mana ya ce ya rasulullahi ka faɗa wa al'ummanka ni ban san komai daga wurin kowa ban tambaye su su biya da ladan abin da nan su ba kawai dai su so makusantanka mene ne hikima cikin san makusantan manzo Allah a nan da ma'anar makusanta dukkan al'ummar na farko mu ce duk sahabban manzon Allah sannan duk waɗanda suka bi bayan sahabbai da kyautatawa da riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya tashi da kansa me haka ke nufi idan ka ji labarin manzon Allah to waɗannan sun suka ɗauki halayen manzon Allah suka ɗaukaka sai ka koya ya ake tafsirin halayen annabi Muhammad daga wajen waɗannan da suka zauna tare da annabi Muhammad suka amsa daga hannun shi ko suka amsa daga hannun wanda ya amsa daga hannun shi har can din ya zo zuwa gare mu daga nan sai wa qira'atul qur'an karantar da Al-Qur'ani har ya zama tunanin mu kawai shine a fannin ilimin zamani kawai ilimin zamani idan ka kalle shi bai wuce kawai sana'a karatu ne da sana'a kuma da shi din ma ana iya neman yardan Allah tabaraka ta'ala kamar yadda muka sani kasuwanci ma hanya ce ta neman yardan Allah tabaraka ta'ala matakar an kiyaye dokokin Allah a ciki to wannan karatun na zamani ba karatu bane da za a sauke shi ta kowace hanya abinda kawai dai ya kamata a sanya masa manufa kawai ma'ana a sanya masa manufa shine manufa ta taimakon addini da damar da aka samu ba kawai manufa ta a tara abin duniya ta a kai manyan mukamai na duniya a zama ta za ko a yi mukwasara ko a'a a sanya masa manufa da wannan damar da ake da ita za a ce mace a cikin so da haka amma kan duk ya ta kare zama shi kadai ne abin da za mu iya kure malejin mu akan taimakawa ƴaƴan musulmi amma mun bar alqur'ani a gefe mun bar karatun addini a gefe lalle ya kamata matsayin ƴaƴanmu na musulmi ya zamana yadda in an taba su a ilimin zamani za a ji gam ya kamata ilimin addini ma ya kamata a ji gam kuma duka wannan bayanin ban koma ta cewa daurin da iyaye mata za su bayar ba dan na riga na gama shimfiɗa da cewa mahaifiyar daman da za mu ɗauko wanda za ta zama mahaifiyar ƴaƴanmu mun riga mun yi bayanin da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani abinda dai kawai zan ɗan yi a ishara zuwa gare shi shine ma'anar zatin dinin ta ma'abuciyar addini kar mu ɗauka ma'anar ma'abuciyar addini mace ma'abuciyar addini kawai ya taƙaita a mace mai karatun Qur'ani da yawa a'a ba shi ne kaɗai ba ɗabi'un musulunci ake yi yawa za ka samu mutum makaranci ne amma kuma ɗabi'un sun sha bamban da karatun to idan aka samu mace ko da karatun ta ɗan kaɗan ne amma ɗabi'unta na musulunci ita ake nufi to wannan matar da ta kawo gida lokacin da ba ka gida yaran nan ko yaushe suna tare da ita ko ma'abuciyar addini ce ashe lallai tana da gudunmuwa da za ta ba da ce tarbiyyantar da yara sai dai kawai kar ya zamana tana da wani aikin da zai ɗauke ta daga ba da tarbiyyar yayanta dole ta diba ta kalla mafi muhimmanci a wurin ta shine tarbiyyar wannan yaran a idan ya zamana matanmu ba su da lokacin da za su tsaya su kula da ƴaƴa saboda wasu shugul nasu an bar yara hannun ƴar reno din nan su ma ba san wani irin mata ba ne wani irin tarbiyya gare su an kai su boko wurin wasu waɗanda su ma ba a san wani irin tarbiyya ba an dawo an danka ta hannun ƴar reno wannan abin sai ana dubawa a ga ya za a iya haɗa wancan sha'anin da ake ganin ta ɗauke hankalin mace da kuma tarbiyyar ƴaƴanta lallai ta sani duk girman wani sha'ani take da shi to kuma karta mata ta tarbiyyar ƴaƴanta ma shi ma muhimmin lamari idan har bai zama shi ne abu mafi zama ƙwarƙwarwa ba daga kowane sha'ani take kallo to shi ma ba dai ba za a ce abu ne da za a yadda ba a mai da shi baya ai ma abuwa ban tambayi lokacin sallah ba ƙarfe nawa ake sallah kuma ba a gaba hannu na ban sani ba ko lokaci ya yi ok bakwai da rabi ake tadawa alhamdulillah so wannan shi ne a takaice abubuwan da ya kamata mu kula da su wajen tarbiyyantar da ƴaƴa mu sani kuwa matuƙar al'umma aka samu nagartattun ƴaƴa to al'umma ta yi abu abu na gaba mutane a da in na ce da ba wata mai jadewa ba yan shekaru kaɗan ba yawa mun san cewa ƴaƴa na kowa ne a kan hanya za ka gamu da yaro baka san baban shi ba baka san ɗan waye ba unguwa in ka ga ya yi ba daidai ba ka kira shi
ka daidaita shi kai ma kai abin da ya kamata kamar yadda zaka wadanta
da kana cikin tsora shi akan hanyar da ta dace kana tsawatar da shi daga wannan abin da kage yayi ba daidai ba mahaifin shi sai zo ya tike to godiya sai maka mun yi ce wannan a baya amma yanzu abubuwa sun canza ba wai wani a titi ya ga danka ba yayi ba daidai ba ya tsawata ba mun kawo wani zamanin da kila dan uwa zai yi wa dan uwan shi fada amma bai sanya shi bai ji dadi ba to fa mu sani matukar ba mu dawo da waccan tarbiyyar ta baya ba na cewa da na kowa ne to matsalolin da muke shiga kullum ya wai tsada dalili shi idan kace kai yanzu dan ka ne kai damuwar ka in yi jaru ko sai baka da matsalan komai dan kowa ma ba ruwanka to illa kai za ka fara illa ka saboda dan da ya lalace din lalacewar dan da ya lalace za ka ga ba gidan su ya lalace gidan mu sai ke zuwa ya lalace ban san ko an gane idan aka ce yau dan rashin tarbiyyar shi ta kai yana zuwa yana tsada farawo shi ko a gidan su zai yi zaka ba yin su zai zaka gidan mu su zai yi zaka to ka kaddara Allah ya kiyaye kai ne suka killace yayan ka kai kawai yayan ka kai ka sani su jaru iyan makotan ka ko ogo to da suka lalace ba gidan su za su je su zaka ba kai gidan naka da kake gani ya jaru dan za su zo su zaka to ashe da al'umma ta gane cewa a haɗu a tarbiyyar tsaya a tare amfanin ga kowa yake koma da an dawo da wannan tarbiyyar ɗabi'ar mu na cewa jifa idan ta ke tare kaina ba ni da damuwa kan kowa ta fara to akwai haɗari ya kamata yanzu mu san cewa iya na kowa ne duk abin da ka gani ya kamata ka yi wa ɗanka to ka yi wa ɗan wani a cikin wannan wurin nake so in ƙara jan hankali da cewa so da yawa akwai wasu ƴaƴa da suke shiga hali na rashin samun tarbiyya da samun nagartaccen ilimi amma talauci da ake fama da shi na iyaye shi ya jefa wannan ƴaƴan cikin wannan halin marasa ni da kai mu tambaye kanmu me za mu iya yi na kawo sauki ga rayuwar waɗannan ƴaƴan da suke gararan ba a kan titi suka rasa tarbiyya suka rasa makarantar da za su je su yi karatu iyayensu ba za su je sanya su makaranta ba daga ƙarshe ba idan muka bar su suna ta wannan yawon a titi su ne gaba za su zama 'yan shaye-shaye dan ba wani galibi ba wani gashin da za su samu daga baya kila su za a riƙa haya in lokacin siyasa ya yi a ba su makami a ba su kwaya a nuna musu su je su yi aikin ta'addanci ranar zaɓe idan aka yi zaɓe aka ƙare sai bayan shekara uku sana'ar su ta tsaya yanzu to amma yanzu kafin zaɓe ya wuce an nuna musu yadda ake mu'amala da makami an nuna musu yadda ake firgita mutum da makami ya gudu ya bar abin da yake da shi nashi ne to yanzu wannan fasarar da za su yi shekara uku kafin 'yan siyasa su sake neman su zaton ka bai za su yi da wannan shekara uku shi ne harkar ta'addanci to yanzu waɗannan yaran da tun daga ƙanƙancin su da an saita su an sa su a makaranta da ba su samu kansu a wannan rayuwar ba to da aka bar su suka je suka samu kansu a wannan rayuwar illar wannan su kaɗai ta shafa ta shafi jin ƙasa yanzu hankalin kowa ba su sai kar ma a ce za ka yi tafiya in aka ce za ka tsaya gidan kai bulaguro kawai sai in Allah ya dawo da kai to ya za mu iya rage wannan na farko kar mu dogara da cewa haƙƙin hukuma ne kawai lallai haƙƙin hukuma ne sai abin da ya wajaba na ilmantar da 'yan ƙasa
to amma idan mai haƙƙi ya wofintar da haƙƙin shi yake kulawa da haƙƙin shi kuma wannan wofintar da wannan haƙƙin yasa al'umma da yawa suna tutuwa za mu tsare shi kenan mu ci gaba da tutuwa to abinda nake son jan hankali akan wannan magana shi ya kamata waɗanda Allah ya sanya suna da dama su rika komawa ƙauyukan da ake da wufawa da wannan matsalolin su ga ya za su iya samar da scholarship na irin waɗannan yaran marasa galihu a taimaka musu da abin da bai tashi kaya karya ba yanzu haka akwai guraren da za a iya biyan naira dubu uku a can kuma yaro ya shi karatu ba kin gurgudu a shekara naira dubu tara yaro har ya gama primary school shekara shida dubu tara so shida ina ganin bai kai naira dubu hamsin da wani abu har bai kai sittin ba 45 da tara zai bada 54 ko naira dubu dubu a dubu tara tara a shekara so shida dubu tara so shida ko haka ne dubu hamsin da hudu primary school har ya yaro ya gama gaba ɗaya kawai da dubu hamsin da hudu irin waɗannan ya kamata ana mai da hankali a kan da tunanin wannan abin da za a yi za ka yi ne na farko neman lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala na biyu ba da gudunmuwarka a kan ƙasarka ta samu nagartaccen al'umma kuma ƴan ƙasarka su zauna lafiya matuƙar za a ci gaba da barin wannan abubuwan yana faruwa a waɗancan musawaya na al'umma za mu ci gaba da gudanar da magana saboda shi ma wannan abu ne da ya kamata ina nufin a nan wato tarbiyyar ina nufin bayan mun kalli tarbiyyar ƴaƴanmu mu kalli na wasu kar mu tsaya a tunanin cewa jifa ta ƙetare kaina ta fara kan kowa wata rana idan ta ƙetare kanka ta fara kan wani in wani jibo kuma ta ƙetare kanka kanka za ta faru so da haka wannan abubuwa ne su ya kamata mu mayar da hankali a kai haƙiƙa akwai buƙatuwa ƙwarai a sake bitar yadda ake ba da tarbiyya ɗin nan tun daga farko har zuwa gabar da ya dace a mayar da hankali a kai ban sani ba ko da tambaya ɗaya ko biyu kafin lokacin sallah to ai da rabin mai maganan farko cewa yara suka shiga wani yanayi na damuwa ko hali na kadai saboda rashin kusantar iyaye yana da cikin abin da nayi magana a kai shi cewa iyaye su rika ba ƴaƴansu suna zama tare da ƴaƴansu suna zama tare da su suna kallo me iyayen su suke yi har shine na fadi cewa iyayen to suna kokarin kaucewa dukkan wani abu da kasar dabi'a ce da iyayen da ya tafi ita to za ta zame masa dabi'a mummuna su kuma iyayen suna kallon ya'yan suke tafiyar da lamuran tun daga yarinta abin da ya kamata su gyara su gyara a dangane da iyaye mata da shi ne hannun magana cewa ko da wasu iyaye suna da wani sha'ani mu sani ba wani sha'anin da ya fita tarbiyyar da yara ba in dai har kana da lokacin da zaka ware dan office kana da lokacin da zaka ware dan kasuwa to ka tabbata kana da wani lokaci da zaka ware dan iyayenka ka ba su lokaci ka kusance su ka kusance ka wannan ginshiki ne babbar tarbiyya sannan maganan ƴaƴaye dan tarihin magabata lalle muhimmin al'amari shi ne lokaci da na fara da magana cewa a sanar da yara tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarihin manzon Allah duk in kace zaka zaunar da yaro ka bashi ba zai cika ba dole sai ka hada da sahaba dan ba yadda zaka ba yaro tarihin manzon Allah labarin sahabbai da shi ba sahabi wani yayi kaza sahabi wani yayi kaza lalle ne a kula da waɗannan ana ba da labari wani yaro a makaranta sai ana tambayar yara kai wa da ka girma me kike so ka zama sai shi yana so in zama abu kaza kai ba sai yana so in zama abu kaza kai ba da aka tambaye wani yaro sai kai in ka girma me kike so ka zama sai shi yana so in zama sahabi har mun yi mamaki yo me yasa kike so ka zama sahabi yace kullun sai sun zauna a gida babu sun ta bashi labarin sahabi sahabiwa ne yayi kaza sahabiwa ne yayi kaza sahabiwa ne yayi kaza shi sai yake sha'awar shi in ya girma ya zama sahabi kaga shi bai san ma cewa yanzu ba a zama sahabi amma ta abun yayi tasiri a zuciyar shi kaga shi duk halayen sahabbai yanzu a shirye yake ya dauka me yasa me yasa haka me yayi da haka uwar shi na gace ce uwar an zaɓo mai uwa ma abuciyar addini wanda har ma ta san su habban na biyu tana da lokacin da za ta zauna da shi zuwa ofis ko zuwa kasuwa bai haramta mata zama da wannan dan ba misali ga uwar shi ba ma abuciyar addini ba ce za ta ba shi labarin su habban ta ma san su ne to ka kaddara ko ma abuciyar addini ce da ba ta lokacin da za ta zauna da shi ta kaurace mai saboda wasu sha'un nata za ta zauna ta ba shi labarin su habban ashe yanzu wannan yaron bai zama ba har sai ya ce kuma ba kin yana yaro shi ba abin da yake so zama sai sahabi kaga wannan maganar da kai abin nan guda biyu shi ya haifar da samar wannan yaron kin yana primary amma shi burin shi zama sahabi lokacin da wani yake cewa yana so ya zama soja wani yana so ya zama dan gwace wani yana so ya zama gwamna wani yana so ya zama shugaban kasa wani minista ma shi yana so ya zama sahabi mahaifiyar ke samu ta kirki take ba shi labarin magabata na kurai ta kuma ba da lokacin ta ta zauna da yayanta ba ta nufince su ba so da kallalle muhimmin al'amari ne iyaye su ci gaba da ba yayansu lokaci sannan kuma a ci gaba da bai wa yara labarin a magabata alal akalla wannan tashoshi na addini idan yara suna kallon su duk za su samu irin wannan amma an kawo tasha a gida an bar ta sai kawai tasha da yara sai da dama iyayensu za su samu musu kalla to gani shi ma wannan wani nau'i ne ko wata hanya ce ta rubuta tarbiyya Allah ya tsare mu albarka da tsari wa alaikum assalam
tambaya da muke son mai yi a bangaren da ke shawara ne
na mata
a gwamnatin ce
na
akan ce da duniya ne ta sani
na
akan ce basic education
na
ci fannin boko ce
na
wasu kasashe za su ce minimum primary school wasu za su ce minimum zuwa jesu shi ne abin da ake son yaro da kuma da ce al'umma da ba ta yi kuma dole ko yaro ko kowa yaro ne ke yin wasu ba sani wani yake kamar sabon abu ne za a iya ba da shawara ta fannin islamiyya iyaye da zama na suna da wani dan minimum abu a cikin abin da ta nake fata wannan including me zama bayi ke yasa yadda ake bayar da farko muna concentration da yawa a kan ilimin mu mun sa ƙarfi wurin asaba mai yaro da yake jisha wurin biyan kuɗin makaranta da yawa wurin a ga cewa ya fito da zai mutum ya tafi wani jami'a da sauransu to in ba za mu iya ba wa ilimin addini irin wannan karfin ba abu ne mai to mene ne shawara da za a iya cewa minimum a ce da wannan tsadawa yana da kaza ta fannin addini wani za a yi ba da shawara da ya
to a maganan cewa an yi doka ba ƙasa ba ko duniya gaba ɗaya cewa ilimin boko musamman primary wajibi ne ko wannan haka ne saboda tsarin da ake akai a duniya mun san dai tsari ne subhanallah Allah ya dawo da ƙarfi a kuma musulmi muna fuskantar kalubale a kuma musulmi a duniya to amma wannan ba zai hana a samar da a shigar da lokutan da sauran lokacin da ya rage wajen karantar da addini amma kyakkyawan ya samu da surori ba kuma iyaka gwargwadon yadda ya samu sai dai mun sani wanda ya fika yawan surori yawan ayoyi yawan izufai ya fika tunda idan aka je lahira aka kai mutane aljanna ɗan aljanna da suka shiga aljanna a daga nan kuma sai a ce to yanzu koyar da su yadda ake tsarkinsa da nau'o'in shiga tsarki na hadaf tsarki na faba ko a tsahara su bura da kubura duk musan wannan sannan hukuncen sallah gaba ɗaya abinda biyara ta yamma sallah barin ƴaƴan mu su sani abinda ya shafi azumi da sauran abinda kuma ya shafi mu'amaloli da zamantakewa wannan kam abu ne da babu uzuri a kan kowane musulmi ya san shi bayan nan kuma abin da ya fi baya na faɗaɗawa ya danganta da lokaci kuma duk da wancan maganar na wajibta karatun zamani ai mafi yawan makarantun boko suna tare ne zuwa ƙarfe biyu ko haka ne so sauran lokacin malami a zaunar da yaro kuma da yawa kamar yanzu a nan Abuja yadda ake iya ɗaukar malamai wanda za su zo gida suna yi wa yara extra lesson na boko mi sai hana haka da masu na addini abu ne da zai yiwu sannan ga islamiyoyi wanda za a fara kila daga ƙarfe uku zuwa kusan magriba alal aƙalla za a ce ai yaro zai zama ya wuni koyaushe dibi ba laifi ya tashi da nagarta ya fi daga sai za ka zo ka ba shi wani hutu wanda kuma daga baya mutum zai zama bai haifar da natija da kyawa ba so da haka za a iya haɗawa kuma muhimmi dai amsar shi ne menene wajibin abin da ya zama na ƴaƴanmu ya zama dole sun sani shi ne abin da ya shafi farza ayi duk wani abu na farillan ayi to a tabbata wannan kam ba za a yi uzuri ba a kai cewa yara an karantar da su shi a cikin alkur'ani kuma wajibi su karanta ta fatiha da abin da ya sawwaka na daga surar alkur'ani to alhamdulillah abin da muka faɗa dai shi Allah ya bamu rada shi wanda muke kusuri Allah ya gafarta mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kimanta al'ummar musulmi Allah ya karfafa al'ummar musulmi a cikin dukkan masu wa al'ummar musulmi da wakata Allah ya mana magana su Najeriya Allah ya bamu